Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 22 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa shugabannin riko na kungiyar Fulani ta Miyetti Allah da masu yakin neman zama sababbin shugabannin kungiyar sun sha alwashin hada kan kabilar Fulani da sauran kabilun Najeriya, tare da cewa
karancin ilimin zamani da mutanenmu ke da shi da rashin goganya da sauran kabilu shi yasa kowane laifi ya zo ake danganta ta da ainihin kabilar Fulani.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiyar Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta kaga takunkumi a kan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashanci a gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Wannan furuci na Putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargaba cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Sakatari ya yi labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗi jiyar Litinin cewa mun yi tsammani Rasha za ta ɗauki irin wannan mataki, kuma a shirye muke mu mayar da martani cikin gaggawa. Shugaba Biden zai ba da umarnin zartarwa nan ba da jimawa ba, wanda zai haramta saka sabon hannun jari da harkokin kasuwanci da bayar da tallafin jama'ar Amurka zuwa yankunan da ake kira DNR, wato Jamhuriyar Jama'ar Donetsk, da LNR, Jamhuriyar Jama'ar Luhansk na Ukraine. Nan take kungiyar tarayyar Turai ta bi sahun Washington wajen sanar da sanya takunkumi, inda shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban hukumar majalisar Charles Michel suka bayyana cewa amincewar da Putin ya yi da waɗannan yankuna na 'yan aware a matsayin wani matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Al-Shabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayen makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Mogadishu, Cibiyar Hirala Institute ta fitar, ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen siyan makamai, da su kaɗa da siyan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga ƙasashen waje, musamman ƙasar Yemen. Hiral ya ce har yanzu mallakar bindigogi da alburusai da makamai da ma sauran magan makamai shi ne abin da kungiyar Al-Shabab ta sa gaba, inda kusan kashi 1/4 na kasafin kudinta ke shiga irin waɗannan hada-hadar. A baya-bayan nan kungiyar Al-Shabab ta ƙara kai har-har a Somalia, yayin da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ci gaba da tafiyar hawainiya. Tun a makon da ya gabata kungiyar ta kai har-hari da dama a Mogadishu da garuruwan Baso da kuma Beledweyne. Kamar yadda aka zata, Prime Minister Britania Boris Johnson ya ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar, har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar. Da yake magana gaban majalisa, Johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida aƙalla har zuwa 1 ga watan Afrilu, lokacin da gwamnati za ta ƙarfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata. Gwamnati kuma za ta daina biyan kuɗin gwajin coronavirus. Johnson ya ba da sanarwar soke takunkumin, kamar yadda ya yi wa sarauniya Elizabeth ta ɗaya fatan alkhairi bayan da ta kamu da cutar ranar Lahadi. Prime Minister ya ce kamuwa da cutar da sarauniya ta yi na nuna cewa har yanzu annobar ba ta zo ƙarshe ba.
Gaida Sarfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda shugabannin kungiyoyin Fulani a matakai daban-daban ke ta faɗi tashin haɗa kan kabilar Fulani da sauran kabilun Najeriya, saboda a cewarsu ana yi wa juna bahaguwar fahimta saboda aika-aikar wasu ƙalilan. Na baya-bayan nan a wannan yunkuri su ne shugabannin riko na kungiyar Miyatti Allah da kuma masu yakin neman zama sababbin shugabannin kungiyar a babban taron da ke tafi. Shamsi Hamza Ibrahim Gareki.
Biyo bayan marabus din da shugaban kungiyar ta kasa Muhammadu Kiruwa yayi a watan Janairun da ta shude da watanni biyu a gudanar da babban zaben shugabannin kungiyar. Kushoshin kungiyar daga fadin Najeriya sun gudanar da wani taro da ya tattauna kan kalubalen da Fulani makiyaya ke fuskanta a kasar musamman ma ta fuskar tsaro wanda yasa Alatilas a ƙara dora damara. Sakataren kungiyar na kasa Malam Baba Usman Ganjarma ya shaida cewa
yau bahilaci a Najeriya cikin tashin hankali yake ta fuskan tsaro dan bayan abin shi ya fi shafa kuma yau kusan kowane al'umma yana ganin shi kamar shi dan ta'adda ne. Baka tara al'umman kabila guda gabaki daya kamar na Fulani wanda yawansu ya kai kashi 30 cikin 100 na al'umman Najeriya, ka faka su guri guda ka ce dukkansu bata gari ne ko yan ta'adda ne, in kai haka ai ka gaba kaiwa al'umma gaskiya ba.
Alhaji Muhammadu Mafindi Umaru Danburan da ke zama dan takarar shugabancin kungiyar ta kasa ya bayyana cewa rashin shugabanci ya haifar da halin kunci da al'ummar Fulani ke ciki.
Yarmanuniya ta nuna ai ba samu shugabanci ba mai gazawa ne yasa su suka ritaya suka gudu mai idan kaga shugaba yace na bari meye dalili fa inda ba Fulani ne isa ya sakata ya wala ya kiwo a kasar nan kamar mu wasu bakin haure ne, to wannan shi yasa ni na tuna ni ba Fulani ne ba sai yi yan uwana na wahala in zanna a gari ina kwana AC ba zai yi wa shi yasa naga ya kamata in zo kamar yadda na taimaka a jihar Taraba na taimaka arewa maso gabas sai dan Allah mu taimaka mu fidda yan uwan mu cikin wannan kunci.
To sai dai a cewar sabon shugaban rukun kwarya na kungiyar Alhaji Usaini Yusuf Boso dole sai an kara kaimi wajen ilmantar da al'ummar Fulani dan samu mafita.
To shine maido da fulako kunya da aka sa Fulani kuma zargin da ake ma Fulani ba abun mamaki bane, domin idan dan limami ya shagiya kowa zai magana amma dan makadi in ya ci ba magana, saboda haka mafi yawa karanci ilimin zamani da mutanen mu ke da shi da rashin goganya da sauran kabilu shi yasa kowane laifi yazo ake danganta ta da ainihin kabilan Fulani.
Ita ma mataimakin shugabar mata na kasa a kungiyar Hajiya Khadija Haruna Ardido ta yi kari da cewa
na ba da shawara musamman mazajenmu ya kamata su dauke mataki akan matayensu, namiji ya zamana yana da kishin matar shi ba ya sake ta ba, ba a hana talla ba amma ya zamana ta san darajar abin da take saidawa ba ta je tana tallan kanta ba. Da haka aka samu matsala na haihuwar ƴaƴan da ba namu ba, idan tana da ilimin addini ta san haƙƙin aure za ta kula da aurenta.
Tsohon ministan matasa a Najeriya Solomon Daloko wanda shi ma ya samu halattar taron ya da cewa sai ana hukunta masu laifi tare da bada karfi ga shugabannin gargajiya wajen tafiyar da al'amuran al'ummar su.
Mabidan yanzu dole hukuma ta hukunta masu laifi. Duk mutumin da ya aikata laifi ya hukunta shi. Na biyu ba shi yiwuwa a ce mutum ya aikata laifi sai a lakaba wa kabila. Aikata laifi ba wakilcin kabila bane. Riban laifi ba a raba da kabila. Na karshe gwamnati dole ta miƙe sai ta ba wa sarakuna masayin su na masu rike da gargajiya domin su magance wannan rigima. Babu sarki wanda iyayen shi ba su yi yaki ba, ba a ci su da yaki ba. Yambin diga ne wanda ba su kai koyina ba su ne za su ci daula yaki.
A ƙarshe dai ana fatan samun dawwammamin mafita da shugabanci na gari da ke zama kalubalen da Fulani makiyaya ke fuskanta a tarayyar Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Shamsiya yanzu kuma ga Sarfilu da kashe na biyu na labaran duniya.
Kungiyar 'yan tawayen Colombia National Liberation Army ta ce za ta fara yajin aikin kwanaki uku daga ranar Laraba don nuna adawa da manufofin shuga Ivan Duque na zamantakewa da tattalin arziki, matakin da gwamnatin kasar ta kira yunkurin haifar da fargaba. Wannan mataki da suka kira yajin aiki da 'yan tawaye ke tilastawa yankunan da suke gudanar da ayyukansu sun hada da hana zirga-zirga da dokar hana fita da kuma rufe kasuwanni. A kan Dugui da muguwar gwamnatinsa, rundunar 'yantar da 'yancin kai ta ƙasa ta ba da umarnin kai farmaki a dukkan yankunan ƙasar, in ji ELN a wata sanarwa da aka kafe ranar Lahadi a shafinta na yanar gizo. Barazanar wani yunkuri na shugabancin 'yan tawayen da ke ɓoye a Venezuela don haifar da fargaba, in ji ministan tsaro Diego Malano ga manema labarai a jiya Litinin. Daga ƙarshe mutane 16 da suka hada da 'yan ƙasashen waje ne suka jikkata a Saudiya a lokacin da masarautar Saudiya ta lalata wani jirgi mara matuƙi da 'yan tawayen Yemen suka harba a filin jirgin sama kamar yadda rundunar kawancen da Saudiya ke jagoranta ta sanar a jiya Litinin. Wannan da shine hari na biyu da aka kai filin jirgin sama cikin ƙasa da makonni biyu. Ana zargin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran. 'Yan tawayen na kai harar akai-akai kan ƙasar Saudiya, wadda shafe shekaru bakwai tana jagorancin kawancen soja da suka shiga tsakani domin marawa gwamnatin Yemen baya a yunkurin kutsawa da 'yan tawayen Houthi ke yi. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa wani jirgi mara matuki da aka harba zuwa filin jirgin sama na Sarki Abdullah da ke Jazan ya lalace, inda tarkacensa ya faɗo a cikin filin jirgin.
Tage da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya. Karfa a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Sarkin kalanmu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna diya yan kowa ne. Ba a cinya turan giwa, ba a daranta to sai dai kallo. Sarkin kalanmu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna diya yan kowa ne. Kare da kai bakwai sai kallo. Cikin awa kai sanci ura da akuya sai dai kallo da barbasa take ban taushi mai akuya yana jin haushi ya labida adda nan jefe yana jiran ta takai da karta a gafara da ce ga kirce ce wannan batun sana can baya girman sa ne kawai dan balla ga farje ni kamar wata gabza ko akuya tana yi mai waje da kabi
Musulmi na Sokoto mai ado mai makamanyin yaji. Sarkin Musulmi na Sokoto mai.
To a gaishe ku kuma da waka. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda, Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne,
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Kosu ina ce dole ne za a yi faluwin din wannan wurin, so su ma suna da yankin da su kawo faluwa nasu wanda zai faluwin din gonakinsu.
Al'ummomin Shadawanka kenan wani rukunin garuruwa da ke gefen birnin Bauchi, fadar gwamnatin jihar Bauchin a arewa maso gabacin Najeriya. Adakace mu
fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta akanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin.
Masare ga alama har yanzu tsugunna bata kare ba dangane da dambar wadda ke wakana tsakanin fadar mai martaba sarkin Bauchi, hukumomin sojin Najeriya da al'ummomi mazauna ƙauyen Shadawanka da wasu garuruwa masu makwabtaka da ƙauyen waɗanda ke dabda birnin na Bauchi. A shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda waɗannan al'ummomi ke korafin cewa hukumomin rundunar sojin Najeriya ta hannun fadar mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Lirwani Suleiman Adamu na neman kwace musu gidaje da filin gonaki na noma domin mayar da su wani bangare na barikin sojojin Najeriya a Bauchi. Ko da yake an ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin guda uku, amma waɗannan talakawa na fargabar cewa akwai alamun za a nuna musu ƙarfin hukuma.
Shekara 45 ya kushe da su kai wannan awon sakan bacin, ai sun gwada haddafi na yan mutum lokacin kakanu. To amma yanzu gani muke abun kamarar su a mana sarrai ne da asalin jin ƙarfi kenan. Za mu ce irin na ƙasar nan da ne abun gaskiya abun mugun ganin abun da ke ta kokarin yin, ba duk wasu wani manyan da suka shigo a kan ƙoshin da su gwada gidaje ne filayen wai sai dai su canja mana da wasu filaye a wasu wurare. Mun shi yasa har yanzu ba mu samu matsaya da su, mun ce su gwada filayen mu su biya mu kawai, inda haka ne canja mana wani abun wanda ya kai wannan balu ba. Filayen mu mu a gwada a biya mu filayen mu daidai da darajar filin na yanzu, sai mu mu koma wani wurare. Suka ce za su je su dawo mu saurare su. To har yanzu dai wasu daga wata birna.
Yanzu wannan maganan ku ya kai lokacin ya ɗau tsawon lokaci ne? Wannan abu ya shafi mutane kamar nawa ne kana da kididdiga?
Kwai kuma gama Hausawa ita ne wanda take karshen bandu ta can wajen ranji na soja, ko kuma buru wanda ita ma duk tana wannan bangaren cikin ne, sai kuma na rajin sanyi ita ne wanda ake ce mata ruga, sai kuma nan kunda mu sai wani bangare daga cikin mutanen guru tunda dai kun muna haɗe to kaga sashi wajen biyar gina. Mutane ne wanda muke da sojin kai tunda ko ba nake so da sun san irin zaman da aka yi da mutuncin da suka yi da mu. Idan wani amma ne fito ta wurin mu kan tsaye wanda ga babu wani hayayya tsakanin mu da hukuma ta kowane bangare, mu masu biyayya ne. Amma muna wanda su mana adalci a wani yanda ya kamata a shira a cikin da mu yan ƙasa ne.
Abubakar Muhammad kenan guda cikin mazauna ƙauyen Shadawanka na jihar Bauchi. Yanzu haka dai tuni wani bangare na al'ummomin suka garzaya gaban kuliya kuma suna dakon umarnin kotu akan wannan batu, inji Suleiman Abubakar da ke zaman jagoran al'ummar Shadawanka akan wannan gwagwarmaya.
Kotu ta ce su dakata kenan da aiki? To kuma akwai wani zama da aka yi ai kwanaki wanda ke aka ce da ku da su kuka yi zama?
Ne da su mutanen SS ba? Sun zo su mana bayani ne da a zo a auna gidajenmu da bishiyoyinmu a biya mu. Ta ja nuna mana wuri ta wajen hanya na baya a nan gonakinmu ba za a auna ba za a iya canja mana mu. To shi ne sai muka ce mu ba mu so. Mu ba mu so a bar mana filin mu. Ai duk duniya ba inda ba a yi katanga da katangan so daga Nigeria. Saboda haka muka ji ha ba mu so in su garuruwa ma a nan a Nigeria inda suke ka katangan so. da na dan zango Syria
to ba ganin bukata ne na butun kasa ya taso
wani abu ne fadu gungune mu ranka da wani abu ne a gungune ba da zai fice son kawai su kore mu a wurin su rike gure ina kawai amma in ga duba memoran da take da numaron da suka ba mu kawai kasan cewa wannan abu wata mu ne kawai ka shirya wanda ya fito daga yaban ka kan ka kai ka da 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 cewa wannan abu ba ba da gwamnati ya ba ne daga fadin da ba su ba ko wanda ko an ba 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 wanda sun zo ku sun ka shi a cikin mafiyan su kuma soja an kira su zo su kawo takardun da suka mallaki gudun ba su da shi
to muna dauke da martanin fadar mai martaba sarkin Bauchi a nan gaba a dakace mu
yau ga wasu lantu ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gun matsakani kan akara ko ho gama ko sun dara a Afirka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa
Masu ware Alhaji Hassan Abubakar shine hakimin Miri da ƙauyen Shadawanka da kewaye ke ƙarƙashin mulkinsa kuma ya yi ƙarin bayani akan wannan dambarwa.
Su fahimci cewa lallai za su tashi a wannan wurin kuma gwamnati za ta taimaka musu domin har an ware fili hektar 100 wanda gwamnati za ta taimaka musu kuma wanda gwamnati ta sha yin bayani ba nauyinsu ne akan gwamnati ba kai tsaye illa dai ihsani ne da taimaka to kaji domin a rika da an biya su cancan baya.
Abinda suke cewa shine su an yi zama kamar yadda ka ce amma batun shine kamar yadda yake za a auna gidajensu a biya kyautuwa yi filayensu ma a biya su.
To wannan ai ba ni ne za su faɗa wa wannan maganin ba sai su faɗa wa gwamnati tun da ni ba da mai martaba sarkin Bauchi da fadar Bauchi mu ba su taimaka musu ne kuma wallahi kokarin da mai martaba sarkin Bauchi ya yi don tarzoni ya yi ya dinga kai goro da mari ya tafi Abuja da kansa ya ce ya bibi hakkin mutanen nan bai ne bukatar sarki da wannan duk filayen da suke Bauchi na sarki ya rasa a abin nan wurin da zai wata bukata sai a cikin maliki mutumin da ya gaji kasar Bauchi kucin daga kakansa Malam Yakubu.
Yallah bai a san wanda kuka yi din sun ce suna jira su ji menene za a ce don kamar ba a samu matsaya ba a kan batun.
To wannan zama da aka yi na ƙarshe ba ni cikin zama. Fadar mai martaba sarkin Bauchi ya ta aiko da wakilcin ta kai tsaye. Amma dai abin da na samu na gaba ɗaya shi ne cewa an cimma nasarar zaman da su. Kuma an gwada musu hidimar gwamnati ba a irin wannan kwangaba kwan baya. Kuma an gwada musu cewa gwamnati tana da haƙƙi a kan filaye kai tsaye ne. Ko babu inda mutum zai je ya ce wai ya kai ko ƙara ko wani abu a cewa gwamnati ta yi ba daidai ba. Saboda buƙatar al'umma ya fi ƙarfin buƙatar daidai.
Sai dai barista Abdullahi Muhammad Inuwa wani lauya mai zaman kansa a Bauchi na cewa
an ba su fili a wannan filaye yau to za a ba su tsawon lokaci misali kamar wata shida yadda rafta da za su je su koma su gini su je can su satila sannan su tashi su bar wajen nan.
Gidaje sun haƙura a auna a biya su gonaki ne sai a haɗa shi ma a biya su su kuma hukumar soji sun ce sai dai su ba su wasu filayen da za su yi gona a wani ko.
Bisayen da constitution ya tsara ba wai bisayen da gwamnatinmu suke yi ba ko kuma mu suke yi in an tashi za a ciwon ta ce to kwaya daga kudinka wa daga kudinka constitution ya ce dole ne za a yi faluwin din wannan gurin so su ma suna da yankin da su kawo faluwa nasu wanda zai yi faluwin din gonakin su su ma wancan sun kawo za su kawo daga na a yi faluwin sai a biya su bisa darajar wannan valuation da ake.
Masu ware barista Abdullahi Muhammad Inuwa kenan wani lauya a Bauchi kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara.
A gaida Mahmuda yanzu kuma ga Salamu Muna Barma da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun fara rabon cimaka kyauta a yankunan da ke fama da matsalar tsaro, waɗanda suka hada da jihar Talabiri da Tawa da Difa, inda tashin hankali ya hana jama'a gudanar da ayyukan noma a wani lokacin da illolin canjin yanayi ke ƙara bayyana a fili. Jaridar ta ce zagaye na biyu na irin wannan aiki zai shafi mutane sama da 700,000 mazaunan sassan ƙasar ta Niger, waɗanda gardamar damarar da ta gabata ta jefa su cikin halin ƙarancin abinci, inda bayanan gwamnatin ta Niger ke nunin ana fuskantar gibin kashi 37 daga cikin 100 na amfanin gona idan aka kwatanta da damanar bara. Jaridar L'Independent Plus na cewa jamhuriyar Niger ta kuduri aniyar bunƙasa ayyukan noman shinkafa da nufin samar da wadatar abinci a ƙasar ta hanyar wani kundin musamman da ya kunshi tsarin daftarin ayyukan da za a gudanar. Gwamnatin ta Niger ke fatan cimma wannan guri a bisa la'akari da filayen noma da Allah ya huwace wa ƙasar, ba idan dubban albarkatun ruwan da ake da su a mafi yawancin sassanta. Jaridar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na mako-mako, hukumomi sun jaddada aniyar bunƙasa wannan fanni ta yadda nan gaba Niger za ta wadatar da jama'ar ta da shinkafa har ma a fara fitar da ita zuwa ƙasashen waje. Jaridar Air Info na cewa jami'an tsaro a gundumar Arliti da ke jihar Agadez sun kama sabbin babura kimanin 17 cikin kwalayensu lokacin da ake kokarin ketare iyaka don shigar da su kasar Mali. Waɗanda aka kama baburan a hannunsu sun bayyana wa 'yan sanda cewa oda ce da aka yi daga wata mahakar jinare da ke arewacin Mali, sai dai wata majiyar tsaro ta ce a yadda 'yan ta'adda ke amfani da irin waɗannan babura ya zama dole a gudanar da bincike domin tantance gaskiyar lamari. Mafari kenan ofishin alkali mai shigar da ƙara a kotun Arlit ya kaddamar da bincike. Jaridar Le Sahel ta ce hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da cigaban karkara UNDP ko kuma PNUD ta baiwa jami'an tsaron gar National tallafin kayan aiki waɗanda aka kista cewa darajar su ta haura miliyan 1,000,000 na sefa. Jaridar ta ce waɗannan kayayyaki da suka hada da motoci 14 da ɗaruruwan rigunan silke da hulunan kwano da wayoyin sadarwa da injinan samar da wutar lantarki kimanin 12 gudunmuwa ce da za a yi amfani da ita wajen samar da tsaro da kwanciyar hankali a jihohin Difa, Talabiri da Tawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sheka, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a takaici.
Jiya Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta kaga takunkumi akan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Wannan furuci na Putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargabar cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Al-Shabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayen makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Mogadishu, Cibiyar Hirar Institute ta fitar, ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen sayen makamai da suka haɗa da sayen su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman kasar Yemen. Kamar yadda aka zata, Prime Minister Britania Boris Johnson ya ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a kasar, har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar. Da yake magana gaban majalisa, Johnson ya ce har yanzu al'ummar kasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida aƙalla har zuwa 1 ga watan Afrilu, lokacin da gwamnati za ta ƙarfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam.